ƙa'onu yi mutuna wanda ya dace da goma da watan shida shekara ta 1421 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ta biyu ya da ne ta kirjan kuke ba a yi ya tunda kumki ne wa 11 ga watan shida shekara ta 1421 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na tara ga watan tara shekara ta 2022 don ce gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin wannan kuma shi ne darasi na nawa da hudu wannan shi ne darasi na 34 za mu tashi babu tajlibi uqubati man amara bima'rufin aw naha an munkarin khalafa qawluhu fi'lan. Babin da na karanta a baya babi ne da yake kuɗaɗarwa dangane da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna hadisin da na karanta a baya duk haka suke nuna. Haka ne ko? Babin fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Yanzu kuma babin da zamu tashi kansa babu taghlibi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin khalafa qawluhu fi'lan. Babi da yake magana dangane da kautasa uquba. Girman ukubar wanda ya umarni da kyakkyawa ko ya hana mummuna amma zancensa ya saba ma aikinsa, ma'ana ya yi umarni da aikin kyakkyawa shi ko ba ya yi, ya kuma hana mutane su daina mummunan aiki yayin da shi kuma ke ci gaba da yi. Menene girman ukubar wannan mutum? Shi ne abin da za mu karanta cikin wannan babu. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. سكون آير إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. آية تفرق سكون النباب يبنجز تعالى يأتي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ينزق عليهم كأمرت متاني بالبر دعيكم تاء watan sauna anfusakum, ku kuma ku kyale kawunanku, ba ku umarni ga kawunanku wajen aikata aikin da'a din. Wa antum tatluna kitab, alhali ku kuwa kuna karanta littafin Allah. Yanzu ya dace a ce ku yi haka. Afala taqilun, shin ba za ku hankalta ba, ba za ku gane munin aikinku ba. Wannan aya tana magana ne da malaman Yahudawa, waɗansu daga cikin Yahudawan da suka musulunta in sun zo wajensu sai su rinka cewa lallai ku tabbata kan abin nan da kuke kai na addinin Muhammad ɗan Abdullahi gaskiya ne, ya zo koda mu a cikin littafanmu gaskiya ne, amma su a karan kansu sun ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan suna ƙarfafa gwiwar wani wajen riko da addinin musulunci, amma su kuma sun ƙi su riko da shi. To sai Allah ke zargi a gare su, domin alamar tambaya ce mai kunshe da zargi. A ta'muruna an-nasa bil birr, yanzu ku rinka umartan mutane da ayyukan da'a, wa tansawna anfusakum, tansawna bi ma'ana tatrukun, ku kuma sai ku kyale kawunanku, ba ku umarni wa kawunanku wajen aikin da'a din. Wa antum tatluna al-kitab, wawu anan wawul halisi, والحال أنتم تتلون كتاب الله الذي أنزل على نبي من أنبيائكم. قالوا كوين ذو كنا كرم تلتازن ألن دعك توكر كم منع النبي سكين النباو أن دعك توربك فلا تأكلون ثم بلاكو هنكل تبا وقاني أكلكو تيتوا كسكريني هنغانيكو. وقال تعالى وبنجز تعالى يساكتوا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Ya waɗanda suka yi imani, dan me kuke faɗin abinda ba kwa iya aikatawa? Kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la tafalun. Kabura maqatan, ya isa girman abin kyama a wurin Allah, al-maktu abin kyama a wurin Ubangiji ta'ala, an taqulu ala Allah, an taqulu ma la taf'alun, wurin kafarin abin da ba ku iya aikatawa. Da yawa daga cikin malaman tafsirin sukan ce wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu sahabbai a da kafin saukar da ayoyin jihadi suke ta neman annabi ba su izini cewa a zo a yi jihadi. Yayin da aka saukar da ayoyin jihadi ɗin kuma sai suka ragwance, suka kasa fita, ko kuma suka kasa zabura da gaggawa wajen kwatanta umarnin da aka musu cikin ayoyin. To sai wannan aya take zargin su, ya ayyuhal ladina amanu, ya waɗanda suka yi imani, lima taquluna ma la taf'alun, dan me kuke faɗin abin da ba za ku iya aikatawa ba? Da kun ce jihadi jihadi, yanzu an umarce ku da shi kuma kun kasa yi. Kabura maktan inda Allah, lalle ya isa girman abin kyama a wurin Allah ta'ala, an taqulu ma la taf'alun, ku rinka faɗin abin da ba za ku aikata. To sananne ne ko da aya tana da sababin sauka hanatta, wanda ta shafi waɗanda aya ta sauka don su, kuma ta shafi dukkan wanda ya aiki makamancin wannan wanda zai iya shiga ƙarƙashin faɗin ma'anar aya. Don kada wani ce aya ta takaice ne kaɗai kan waɗanda ta sauka a kansu, a'a, al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab, abinda ake izina da shi gamewar ma'anar ayar dangane da dukkan wani wanda zai faɗa alheri da baka amma ya kasa aikatawa. Ba wai kawai ma'anarta za ta taƙaitu ba ne ba, za ta taƙaitu kan waɗanda su ne abinda suka aikata abinda ya jawo sanadiyar sauƙaƙa. Kuma nan da wannan aya tana nuna mana cewa ashe aikin saƙo ba ya fi sabbin kun daga musulunci. Da ashe aikin saƙo ko sakaci da wajibi na sa mutum ya bar musulunci, da Allah bai kira shi da sunan imani ba. Amma sai ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ashe sun faɗa abin da ba su aikata ba, tare da hakan wannan bai kwace musu imani sun zama kafirai ba. Da haka zaka ce ya ayyuhal ladina amanu, ya waɗanda suka yi imani, lima taquluna ma la taf'alun, wannan aikin saƙo ba ya fitar da mutum daga musulunci. Waɗanda suke kafirta mutum da aikin saƙo su ne khawarij, wanda su suna ganin da zarar mutum ya yi aikin saƙo to shi ke na yarda ya bar musulunci. Wa qala ta'ala ikhbaran an Shu'ayb sallallahu alaihi wa sallam, Ubangiji ta'ala ya faɗa yana mai bada labari dangane da annabin sa Shu'ayb alaihi salam. Annabi ya yi da mutanen sa, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, wa ma uridu an ukhalifakum mifa, ba na so in saba muku, ila ba an hakum anhu, zuwa ga abin da na hane ku na ce kar ku yi ni yanzu in je in yi shi, ba na so in saba muku ko alama. Duk abin da kuka ga na hane ku, to lalle na riga ku hanuwa, abin da kuka ga na hore ku yi, to na riga ku yi. Aka ga abin da Annabi Shu'aib kenan ya faɗa muku. Waɗannan ayoyi guda uku, atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutluna alkitab, cikin suratul baqara, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun, cikin suratul saff, da kuma wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, cikin suratul hud. Waɗannan ayoyi guda uku da dama daga cikin magabata suna kafa hujjar da su wajen a samu aikinka ya saba wa maganganunka, ko maganganunka sun saba ma aikinka, ma'ana suna kafa hujjar wajen munin haka ne. Wani abin zai dinga samu fadin zai gina harisa ta radiyallahu anhu ma qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul yu'ta birrajul yawm alqiyama فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار سرها فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. Wani hadisi an karɓo shi daga Abu Zayd Al-Kunaysi kenan, sunansa shine Usama ibn Zayd ibn Haritha, Allah ta kare da zuriyarsa shi da mahaifinsa. Kada yake sami to Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kulu yana cewa yu'ta birrajul yawm alqiyama za a zo da mutum ranar tashin kiyama fayul qafin nari sai a jefa shi cikin wuta daga jin kalmar yulka ba ma wai a shigar da shi ba a jefa shi daga cikin jefawa din ma akwai azaba don kafin mutum ya kai ma akwai abin nan sauri fa tandaliku aktabu batnihi jefa suke da wuya tandaliku aktabu batnihi sai kayan cikinsa gaba ɗaya su fito waje domin abin da fafin cikin nawa kenan yulka fa tandaliku ana jefa shi sai kayan cikinsa da ya fada cikin wutar kayan cikinsa sai su fito waje suna aktabu batnihi fa yaduru biha sai ya rinka kewaye da wannan kayan cikin nasa ma'ana yana kewayawa suna zube a ƙasa shi kuma yana ta kewayawa haka yayi damai ya hagu yana zagawa kayan cikin na zuba a ƙasa cikin ka kamar yaduru himaru sirraha kamar yadda jaki yake kewayawa da dutsen nuka mutum da suna da wata dabara da suke dutsen nuka wato ainihin sai su samu mirgirin dutse sai a ɗaura masa wani itace a jiki sai a ɗaura a jikin jaki idan aka sanya tsabar sai a sa babban dutsen a jiki sai a kone jakin sai ya rinka zagayawa haka zagayawar da yake yi shi ne wannan nika sai ya nike duk abin da ake bukata zaka shi ne kamar ya duru himaru kamar yadda jaki ke kewayawa firraha raha shi ne inji wato dutsen nika ke an gane ku fayyantamin ilihi arun nar mutanen wuta gaba daya sai su zuwa tattaro wajensa sai kuluna su ce da shi wato waɗansu daga cikin mutanen mutum da suka sai cikin sai kuluna su ce da shi ya kula malak wani ne ya faru gare ka alam ta kuta amru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar shin ba kasance kana umarni da kikkiawa ba kana hani daga mummuna sai kulu bala sai ce eh haka ne lallai a duniya na kasance ina cikin masu umarni da kikkiawa kuma ina hani daga mummuna قد كنت امر بالمعروف ولا اتي اجيك انا كنتي انا امري الجوا اما بانا زكي مسا بانا اي وانها عن المنكر واتي كما كنتي انا انا متاني ممونا اما كما تي اندي اي متفق عليه وان حديث امام البخاري امام مسلم شكر وتو كاغو نن بقر مر وكو بو بيتي يا كاي ان من فلسه زاي وا متن اتي اجيفا سيكن متا كاين سيكن فتو كفن ادور بقر مو بيتي ba wannan ne kuma yake abin nan illa mutanen da suka sai da gidan duniya wani na cikin masu wa'azi wani na cikin masu karantarwa wani na cikin nasiha wani na cikin kaza ya shafi dukkan mai wa'azi ko mai karantarwa ko mai faɗakarwa ko mai nasihar da yake wa mutane nasiha kan abin da shi ba ya yi ma'ana ya ce ku zo ku alkhairi kuma shi ba zai ba ko bar sharri kuma shi har yanzu cikin ayyukansa sai da yake an sami wangwar safani an samu hannun riga tsakanin aikinsa da kuma abin da yake faɗa da ba to shi ne irin wanda wannan hukuma za ta hau da Allah ya tsare malaka qawluhu tandaliku bid-dali wa ma'nahu takhruju ma'ana tandaliku shi ne sai su fito kayan cikin su za su fito al-aqtab lafazin al-aqtab kuma al-am'a shi ne kayan ciki wahiduha kitbun lafazin al-kitbu shi ne mufrad din sa al-aqtab ya zama jam'i ke ku da waɗannan ayoyi da kuma wannan hadisi da irin waɗanda suke cikin ma'anarsa waɗansu malamai suke cewa sun to kenan ya za a yi yanzu idan ya kasance kana aikata mummuna za ka iya hana mutane ko kai ba za ka hana su ba sannan ya kasance kana sakaci da wani wajibi cikin wajibai za ka iya umarni da shi ko kai ba za ka yi ba waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa in har ba ka aikata wani abu na wajibi to maganin ka zo ka ce wani ya zo ya yi ma wannan bar taso sai ka koma sai ka je ka yi wa kanka wa'azi a gida tukuna ka gyaru sai ka zo ka ci gaba in kuma kana aikata wani mummuna to maganin ka ce za ka hana mutane ba su taso ba kyale su su yi kayan su tunda kai ma yi gidi haka waɗansu malamai suka ce kun fahimta to amma dai waɗansu malamai a gefe ɗaya suka ce a ba haka bane ba yadda al'amarin yake shi ne idan ana aikata mummuna a gabanka kuma kai ma ya zanto kana aikatawa hali da za ka aikata mummunan daban cewa kuma kai ka aikata kuma daban da yanzu idan ka aikata mummuna sanar da laifi daya, idan aka aikata mummuna a gabanka za ka iya hana ko baka hana ba, za ka iya inkari da zuci ko baka yi inkari da zuci ba, ka samu laifin rauki ne na biyu. To da ka haɗa laifi guda biyu ba da rasa ko da guda ɗaya ba. Ina faɗa kai da ga wani wajibi kana saka ci da shi ba ka aikatawa, ga waɗansu suna saka ci da shi ba su aikatawa, rashin aikatawa da laifi ne. Inda za ka yi musu razi za su zaɓi da su kuma sai ka ƙin umarnin wai don hujjar kai ma ba ka yi, shi ma wannan kuma laifi ne na biyu. Ina faɗa kai da sai dai abinda duk malamai suka yarda da shi shi ne alhaƙiƙa umarnin ka cewa a yi kyakkyawa, hannun ka cewa a bar mummuna zai tasiri ya zanto karɓaɓɓe a wurin mutanen su ji daɗin aiwatarwa yayin da suke ganin cewa kai ma kana kwatanta abin da kake cewa zo ku, kuma kai ma kana hannuwa daga abin da kake hana mutane. Wannan a nan ne ribar da'awar za ta fito sosai, za a fi yarda da kai kwarai da gaske. Sama da idan kana aikata mummuna ɗin ka zo ka ce kuma mutane kar su aikata, sai su ga abin kamar akwai tuka da wannan cikin al'amuran ka, wa'azinka ba zai tasiri ba. Kana sakaci da wajibi kuma kana cewa mutane lallafi, sai ga akwai tuka da wawala, don haka wa'azinka ba zai tasiri ba. Shi ya sa wani yake cewa ya ayyuhar rajulul mu'allimu ghayrahu hamma li nafsika kana zatta alimu fabda bi nafsika fanaha an ghayriha fa idha intahat anhu fa anta hakimu fa hunaka yuqbalu in mu'azzab wa yuqtada bil ra'yi minka wa yanfa'u at-ta'lim. Ya ke wanda yake kururuwar gyara waninsa, ya karantar da waninsa, ina ma da kanka ka fara wannan karantarwar da wa'azantarwar, fara da kanka, hana kanka zalunci, in har zuciyarka ta rabu da zalunci to ka zama mai hikima, ka zanto masani mai basira. A wannan lokacin ne za a karɓi duk abin da kake faɗa na wa'azi na faɗakarwa, a wannan lokacin ne kuma karantarwarka zai zanto ta yi amfani, za a samu ribar karantarwa. Amma idan mutum bai haka ba sai karantarwar ta kasa yin tasiri, lalle ne sai mutum yana kokarin kwatantawa. Amma kar mu ɗauki cewa kuma daga lokacin da muka samu wani ya ce shi mai wa'azi ne ko mai karantarwa ne to ko muna jira mu ga ya zama ba mai sako ba, ba mai kuskure ba, a'a ya ishe mu cewa mu karɓa abin da yake faɗa idan mun kwatanta sirrinsa da alkhairinsa a samu alkhairinsa ya fi yawa. Amma a ce gaba ɗaya baya da kuskure, gaba ɗaya babu mulahaza a tattare da shi, to wannan sai dai mai biza mu tafi sama ta ɗaya a cinna mala'iku suke la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Amma idan a gidan duniya ba masu mai bane, ba masu mai a gidan duniya, da Abubakar da Umar da Uthman da Ali bin Abi Talib ba su ne ba dai khulafa ar-rashidun al-mahdiyyun da manzo Allah ta'ala alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin. Cikin su ba wanda tarihi bai ruwaito mana kuskure daga cikin kurakuransa ba, ba wanda ba ke to wani tarihi na kuskurensa ba. Haka idan ka bi sahabbai daidai za ka samu a tarihin kowa kila ko wani kuskure da ya taɓa yi. To amma abinda ake kallon shi ne girman gafara da Ubangiji sai ya gafarta musu, sai a manta da kuskuren, ba a hikaito shi, sai a fage irin na wannan danƙanonin su ba masu mai ba ne, amma ba don a aibata su da kuskuren. Saɓanin yadda in shi a suke karanto kuskuren don su aibata su da kuskuren, to amma ahlus sunna sai dai su hikaito kuskuren don kafa hujja da wannan cewa su ba masu mai ba ne ba. Nan take kuma su hikaito fatan Allah ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari, to Allah ya gaya fa musu ya gafarta musu. Kaga magana ta yi da ta kai, ina fata mun fahimta. To a mahallu shahid dai a cikin wannan tarihi na sahabbai ko rayuwarsu, a abinda aka kalla shi ne alherin su ya fi kurakuransu yawa, da haka su suka zanto mutanen kirki sama da kowa. Idan ka auna kuskurensu da daidaitinsu, wato kamar sa ne wanda yake fari kal sai a samu ɗigo kamar kamfari su baki a jikinsa, zai hana ka ce wannan samfari ne? Duk wanda ya zo ya kalli sannan fari kal amma kuma ga ɗigo kamar kamfari sai ya ce kai na ga wani sa yau baki kirin da shi. Dan Allah ya yi adalci, bai adalci ba ma yi ƙarya asalan ba, ba ma adalci yake magana ba, bai ma gaskiya faɗa ba, ƙarya ya faɗa. To kamar haka ne da tarihin safiya yake, don haka ku faɗa ku idan ku je yin siyasa ta ta yi sahabi kaza ya yi kuskure, sahabi kaza sai mu ce a matsalar mu da ku, ba rikici muke kan sahabbai suna yin kuskure ko ba sa kuskure ba, mu batunmu kuskure ɗin sun yi amma bai wuce kashi ɗaya cikin ɗari ko biyu, kaddara goma kaddara ashirin cikin ɗari, amma 80 duk daidai ne. kuma shi wannan kashi 20 din ma da kuka hikaito na kurkuran Allah ya ba da labarin yaya annabi kuma ya roka musu gafara dan an ce fa'alan annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat annabiyina wal mu'minat sun sa bai dan sun mun nan farko manan su da batan su kafin koyar da musu far imani sun suka fara samu to an ce a roka musu gafara tabbas ko annabi ya roka musu gafara Allah ko yake innahu bihim ra'ufur rahim sai kuma ka sani ke kai to kurkuran mu zamu fito kuma inda aka ce an yi kuma zamu fito kuma inda aka ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa atalahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidun fiha abadan zalika al-fawzul azim kaga magana sai to kurkuri ta kasance to da haka kowane malami daga cikin malaman mu daga cikin masu wa'azin mu daga cikin masu fadakarwar mu kar mu dauka mutum ba zai kuskure ba amma abinda zamu lura me yake tsakanin yawan kuskuren sa da yawan alkhairin sa duk mutumin da aka ci nasara yawan alkhairin sa ya fi kuskuren sa yawa to wannan alkhairin nasa sai ne bilin kuskuren nan ko a nan alqurani sai aka innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati amma wannan ba shine hujja kuma na mukallafi akan kuskure ba babu laifi malamin mu limamin mu mai wa'azin mu mu fadakar da shi kuskuren sa ta hanyar da ta dace ta hanyar nasiha ba ta hanyar fadiha ba ita nasiha ta hanyar shigar masa da kuskuren yadda zai fahimci kuskure kuma a wannan lokacin ba lalle ba ne in na gano kuskuren ya zanto ni ne na faɗi kuskuren sannan wai ya zama nasiha sai in duba alaƙa ta da shi shin zan iya karɓa daga wajena shin mun yi sabon zan faɗa masa ya fahimta in duba alaƙa shi da wane yaya matsayin wane yake a idon sa kila in na je na faɗa wa da wane ya faɗa masa zai yarda yayin da in ni ne na je na faɗa ba zai yarda ba to sai in je in faɗa wa wannan dan ya faɗa masa yadda dan ni abinda nake manufata shi ne ya gyaru ba manufata kawai in ce kai kuskure ba shikenan nayi garin ta a godan sun mu haɗu ko abinda ake so yake lalle a je a yi wa malamin shi a ko yake ko ya so a faɗa masa gaskiya tunda dai Sulman al-Farisi ya da Umar ya ce ya idan da kai ka kenan za a yi ya ce ai ko da tsinin takobi sai mun dawo da kai to sai ka duba shi wannan malamin ba Umar bane kai ko ba kai ne Sulman ba in ka yadda malamin ya kai matsayin Umar kai kuma imaninka da grade din imaninka ya kai na Sulman al-Farisi to sai kai wannan kai ma ka dawo da shi da tsinin takobin mu kai amma in ka yadda shi ba Umar bane kai ko ba Sulman bane ba sai ka fito ta hanyar da babba a aikin wani sahabi daya cikin daidaiku kuma ganinsa daya ba a daukan fiki sai a abinda sahabai sun yi ijimai a kai na ake daukan fiki ko abinda sahabi ya faɗa ba a samu wanda ya saba masa ba a aikata ko a magance to a nan gurin ake daukan fiki amma aikin wani mutum guda daya ba za a dauko fiki matsala ba a mayar da ita hukunci ga wanda ya fi kowa da kowa ina ba da kun fahimta babu al-amri bi ada'i al-amanati qala Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an turaddu al-amanati ila ahliha wa qala ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa asfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula babu al-amri bi ada'i al-amanati wannan babi ne da yake yin umarni dangane da bayar da amana dukkan wanda amana take hannunsa amanar dukiya ko waninsa wajibi ne ya bayar da amanan nan zuwa ga masu ita qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha inna Allah ya'murukum lalle Allah yana umartan ku bayi an tu'addu al-amanati lalle ku bayar da amanoni ku bayar da dukkan wani dangin amana ila ahliha zuwa ga masu su ya amurukum yana umartan ku al-amru kuma a cikin al-qur'ani ko hadisi ana daukar shi a matsayin wajibi tilas ne Allah ya tilasta ku ya wajibta muku matukar akwai amanar wani a hannunka ka bayar da amanan nan zuwa ga magita Allah ne ku wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfaqana minha wa hamalaha al-insan إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة للم من بجرود أمانة على السماوات والأرض بسبب سمم بكوي دكا سمم بكوي سوى دا أمانة زام باكو شين زام كتوكا والجبال أكا مكا بجرود إتاك دكا دوا إندوليا دا أمانة زام كتوكا التي فأبين أن يحملنا sai suka ki suka fi wannan amana suka fi Allah ba za mu iya ba wa shaka na minha suka tsorata suka firgita suka kadu suka ce muna jin tsoron mu kasa riƙewa da sai kuma azabar zuwa su same mu wa hamalaha al-insan sai da Adam ya tsiki zai iya ɗauka ya ji ya gani innahu kana zaluman jahula innahu lallai shi ɗan Adam ya kasance zaluman wato mai zalunci jahulan ko mai jahilci wato siffa ta zalunci siffa ce da take daga cikin siffofin dan adam sai wanda Allah ya tsare kawai siffa ta jahilci siffa ce daga cikin siffofin dan adam sai wanda Allah ya ga damar ilmantar da shi lafazin wa hamala al-insan al-insan a nan gurin shine annabi adam amma da aka ce innahu ad-damir yaudu ila al-jin la yaudu ila adam amma al-insan din annabi adam kenan amma innahu yaqubu ila nau'in min anwa'i bani adam huwa alladhi yattasifu bil dhulmi wa huwa alladhi yattasifu bil jahl innahu kana zaluman jahula alli ya kasance mai zalunci mai kuma wato ainihin jahilci to malamai sun yi fatani kan wannan amana me yake nufi da amana wadansu malamai suka ce ita amana din da ake nufi cikin wannan aya ta shafi dukkan umarni da Allah ya cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwala amana ce da sallah da zakka da aikin haji da azumin ramadana dukkan su amana ce da Allah ya danka wa dan adam cewa lalle kiyaye da a ga mahaifa kiyaye haƙƙin makwabci kiyaye haƙƙin mace da dukkan su amana ce da Allah ya dora wa dan adam cewa sai ya sauki haka da dama daga cikin sahabbai suka faɗa har suka ce amma a cikin wannan wadda ta fi nauyi wadda ta fi tsanani alwada'i'u kayan ajiya da za a ba mutum wani ya baka ajiya ta dukiyarsa ko ta hajarsa ya ce tsare mu ko ajiye mu ko riƙe mu zuwa lokaci kaza to wannan ita ta fi girma saboda dan adam saboda zalunci saboda jahilcinsa jahilcin matsayin wannan shine sai mutum ka ga cewa wani lokacin ya yi sallah amma kuma ya kasa bayar da abin da aka bashi ajiya amma a sallah kuma yana sahun gaba kuma kai da ka zalunta kuna tare da shi a sahun gaba kun haɗa sau kai da ya zalunta saboda jahilcinsa gani yake wancan haƙƙin Allah ne bari ya rike da ƙarfi kila kar Allah ya azauke shi amma wancan haƙƙinka ne ɗan adam kila baka da wata baka da aljanna ya jahilci cewa kai ɗan kuma ba wani na Allah Allah kuma ba zai kyale wani عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق صلاة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن صام متفق عليه وأنا حديثي أنكر أشهد أبو هريرة الله سكال إذا أدريس يتي للي من قال الله سرادة منتن الله ثبت أدريس ياتي آية المنافق صلاة ألام المنافق قد أكتي farko idan haddasa kazaba idan ya zance za ka ga yayi ƙarya cikin zancensa na biyu wa idan wa'ada akhlafa idan ya alkawali za ka ga ya saba alkawalin na uku wa idan atumina khana idan an ba shi amana za ka ga ya ci amana to wadannan dukkansu alamomi ne na munafiki mai aiwatar da ɗaya cikin waɗannan al'amura kamar ya ɗauki riga ce daga cikin riga ta munafukai ya sa a jikinsa cikin rigunan munafunci ya rataya a jikinsa kamar ya ɗauki wani gefto ko mayani irin na munafunci ya rataya a jikinsa idan ya kasance lokacin da mutum zai zance zai ƙarya idan ya kasance in an yi alkawali da mutum zai saba in ya kasance in an ba mutum amana zai ha'inci wannan amanar to waɗannan dukkan su alamomi ne na munafunci da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin girman laifi mutumin da zai zo yana baiwa dan uwansa labari dan ya saki dariya shi yana gaskata ka bisa ga labarin kai kuma a karantan ka kasan ƙarya kirkiro labarin kai dan kawai ka burge shi ko ka saki dariya ko ka ba shi mamaki ko kuma dan a gane kai gwanin labari ne ko kana da wani sufa jaro a cikin rayuwa ka kirkiro abin da bai faru ba ba a taɓa yansa ba kai ka saka shi ka faɗa shi yana gaskata ka kai kuma ƙarya kake manzo Allah ya nuna wannan yana daga cikin girman laifi to da wannan hadisin ne waɗansu suka ce wasan kwaikwayo ya shiga ciki don mai wasan kwaikwayo zai kirkiro abin da bai taɓa faruwa ba ya kwatanta masa kamar bai tsaya faru ko ba haka ba ne wani lokacin abin ya taɓa faruwa sai ya fito da shi labari ne sai a mayar da labarin ya fito a sarari to wannan daban wani lokaci kuma abu ya taɓa faruwa ba shi ne zai zauna a gida ya kirkiri labari ya rubuta shi kaddara ko da alkhairi ne a ciki kirkiro ya faɗa ya zaɓi mazaje da jarumai na labarin malam wane da wanci da wane da makwabcin wane da ma'aikaci wane duk ya sa masa suna ya rubuta shafi 4-5 kuma aka zo aka samu mutane aka yi da shi ƙarshe dai wannan abin ya faru ne da gaske ko kuma ƙarya ce wato kuna jin nauyin kuce ƙarya ce ko ya faru ne da gaske ko ƙarya ce kwatantawa ake kwatance ake amma ba wai abin da ya faru ba to amma inda abu ya taɓa faruwa sai a zo a kwatanta shi kamar misali an taɓa wani birni a ƙasar Hausa sunansa Sardauna sai a zo a yi wasan kwaikwayon da za a nuna waɗansu ayyuka na Sardauna an taɓa wani jarumi a ƙasar Hausa Shehu Usman ibn Fodiyo ko Abdullahi na Gwandu ko wane ne sai a zo a yi wasan kwaikwayon da za a fito da jarumtarsa da ayyukansa kamar yadda suke bisa ga shaidu na tarihi to kaga wannan daban sabanin a kirkiro abin da bai taɓa faruwa ba kuma a faɗa ko a ce an taɓa yin wani jarumi a ƙasar Hausa shi ne yariman Bakura ko ba haka ba sai a fito da shi sai a kawo shaktiya ɗinsa da irin ayyukan su mala sai da ya a lokacin sai a aiwatar su ta ga wannan duk daban da abin da yake bai taɓa faruwa ba wani kirkiro shi don haka dai alamar munafiki idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawli zai saba saba alkawli yana zama nau'i daban akwai lokacin da zaka saba alkawli saboda abin ya fi karfin ka wannan ba ka shiga cikin laifi akwai lokacin da zaka saba alkawli mantawa kai wannan duk ba ka shiga cikin laifi amma akwai lokacin da zaka saba alkawli abin bai fi karfin ka ba yana cikin ikon ka kana tune ba mantawa kai ba da gangan ka saba alkawli to wannan ya zama laifi kenan sai ka fata an fahimta an yi alkawari da kai zaka zo wuri ka ga karfe 10 kai kana zauna a yanka ba kun yi alkawari da mutum a kasuwar da wani ka tashi tun karfe 9 ka zo ka tsaya kana jiran mota sai ka rasa motar haya ina fata an fahimta sai baka je ba har sai bayan 10 har sai 11 ko 12 ka je sun mutu ya ga wani zanga tafi yanzu nan ka saba alkawari ko ku saba ba tabbas ka saba amma kana da laifi kanka da laifi alkawai likan ka saba tun da baka zo lokacin da aka ce ba amma baya karkashin ikon ka dan ka rasa motar haya ne kadara kana da saka motar ko kana da mashin ka tawo sai motar sai taya ta fashe maka a hanya kafin ka samu makane za a fati ayi kaza ayi kaza mintuna sun riga sun tuɗe alkawarin da aka da kai riga wuce ka fito sai ran sama ya tare ka fito sai kasance wani abu ya tsare ka wanda yake ba ya cikin karkashin ikon ka duk wannan idan mutum ya saba alkawari saboda ɗaya daga cikin uzurrukan nan da waɗansu waɗanda suke masu kama da su ba a kiran mutum mai laifi haka ka fito za ka tafi karfe 9 sai wani ya tare ka da wani labari sai ya mantar da kai sai ga wani wani ba ka tashi tuna ba sai bayan azhar haka ba ta faruwa mutum ya alkawari ya manta wannan da ka manta ba ka da laifi a kai tsakanin ka da ubangiji amma duk abin da kake tunne kuma kana da ikon yi ba ka yi ba ka saba alkawari da inganta wannan ba za ka rasa laifi ba sai dai kaga mutumin da ya alkawari ne za a je a yi aikin barna an yi alkawari da shi za a je a damfaro ne za a je a yi tuwatuwa karfe nawa za mu haɗu karfe kasan tuwatuwa da sassafa ake yin ta karfe 6 ko 6 da rabi za a je a yi tuwatuwa to wannan alkawarin sai ka tsoron Allah ka san lahira ka ki kirwa ka saba kada bulan gidan ka saba wannan ai wajibi ne ma ka saba ko ba ka bulan a wurin ubangiji to irin wannan wai saba shi ba shi ne ke zama laifi sai alkawarin da yake bai ƙunshi zalunci ba bai ƙunshi cutar wani ba sannan kuma ka saba shi yayin da za ka iya yi ka saba shi
alhalin kana tuna da shi, to wannan shi ne alƙawarin da za a ce mutum ya laifi, za wa da aslafa, wa idza atumina sana, haka kuma idan an ba mutum amana sai ya haƙinci wannan amanar, shi ma duyina ce. To min na haƙintar amana, matuƙar an ce ga abu tsare mun, ga abu kiyaye mun, sai ka ɗauki wani abu a ciki kai tasarrufi da shi ba tare da izinin mai shi ba, suna da sun amana. To shi ma amma akwai waɗansu wurare da waɗansu ɓangarori da shari'a take yin izini. Kamar an ba ka amana, an ba ka gadin gona, ka je ka kari tumu, ka ci, ka kari masara, ka gasa, gwargwado yadda za ka sa a cikinka, ba ka ɗauka yadda za ka kai gida ba, ba ka yi laifi ba. Kana tsaron garkan mutum ko lambunsa da mangwara a ciki da gwaba da menene da menene, sai ka ɗauka ka ci, gwargwado yadda za ka cika cikinka, ba ka ɗauka ka kai gida ba, ba ka ɗauka ka sayar ba, duk wani ba a cikin ha'inci wanda ake cewa mutum ya yi ha'inci. Ina ba za mu fahimta. Ta ma mutum ya ɗauka ya yi tasarrufi ta wata hanya daban ba ta hanyar wannan abin da zai ɗanci ba, gwargwadon yadda zai yi abin da ɗansa, to wannan shi ne za a ce ya yi laifi. Waɗannan sufofi guda uku, da ƙarya, da saɓa alƙawali, da cin amana, ba sa mayar da mutum a ce idan mutum ya yi su ko ya yi waɗansu ɓangare na cikinsu a ce ya zama cikakken munafiki, sai dai a ce yana da siffa ta munafunci amma bai zama munafiki ba. Yana da siffa ta me? Ta munafunci. Wane akwai siffar munafunci da rufi? Da akwai bambanci tsakanin wane ya zama munafiki, wane yana da siffar munafunci? Akwai bambanci. In ma mu a yaranmu muna ganin faɗin haka ba bambanci, to ita dai shari'a kan akwai bambanci a wurin. Ina ba ta an fahimta. Shi munafunci a shari'ance iri biyu ne, kamar yadda muka faɗa waɗansu wurare ko su ko wata dangantakar zance a cikin waɗansu karatuka. Akwai abin da ake kira an-nifaq al-i'tiqadi, akwai abin da ake kira an-nifaq al-amali. An-nifaq al-i'tiqadi munafuncin zuci, munafuncin aqida. An-nifaq al-amali munafuncin aiki. An gane ku? Shi an-nifaq al-i'tiqadi munafuncin zuci ko munafuncin aqida shi ne mutum ya bayyana musulunci da harshensa amma a zuciyarsa yana na kan kafirci da gargajiya da kiristanci ko yahudanci, amma ya bayyana musuluncin nan da baka don cimma wata manufa. To irin wannan shi ne munafiki cikakke, wanda duk inda aka yi maganar azabar munafunci shi ake nufi, da Allah ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Lallai munafikai suna cikin jerin ƙasa na ƙarshen wuta, kuma ba za ka taɓa samun wasu mai taimakonsu ba. Wannan da irin wannan ai su ne waɗanda suke rantsuwa da manzon Allah in su zo wajensa, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, za su rantsu su ce mun shaida kai manzon Allah ne. Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Rantsuwa suke idan sun zo wajen mu ne cewa suna tare da mu amma ba su tare. Yalibuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum. Rantsuwa suke cewa suna cikin ku, Allah ya ce ba su cikin ku, ba gaske bane ba. Rantsuwa suke su yi magana su ce amanna billahi wa bil yawmil akhir, Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin. Ƙarya suke ba mu ne bane ba. To wannan shine an-nifaqul amr, an-nifaqul i'tiqadi. Munafiqun aqida ko kace munafiqun zuci, mutum ya koyi kafirci a zuci har san ka koyi bayyana da musulunci. To wannan kafirci ne fita ne daga musulunci. Furtawar da ya da harshensa, ko da a nan duniya ya yaudari mummunai sun yi masa hukuncin zahiri, ba su yaƙe shi ba ballan za su ne ba ce dukiyarsa, amma ba zai samar da mutum daga wuta shi dawo ta buga wuce. Amma an-nifaq al-amali munafiqin aiki shi ne mutum zuciyarsa mummuni ne amma a aikinsa yana yin waɗansu ayyuka irin na munafukai. Kada daga cikin ayyukan munafukai ɗin kamar ga ƙarya, ga saɓa alƙawari, ga cin amana, dukkan waɗannan ayyuka ne na munafukai. Matsayin kowane ɗaya cikin wannan ayyuka kabira ce daga cikin kaba'ira. An gane ku? Amma mai yin su ba a cewa ya fita daga musulunci ta yadda za mu ce ya kafarta. Sai dai mu ce lallai yana yin kabira daga cikin kaba'ira. In ya zama makarici ko ya zanto mai saɓa alƙawari ko ya zanto mai cin amana. To wannan shi ne ake kira an-nifaq al-amali. Wannan kuma shine an-nifaq al-i'tiqadi. Shi an-nifaq al-i'tiqadi shine kuma ake kira an-nifaq al-akbar. Shi an-nifaq al-amali shine kuma ake kira an-nifaq al-asghar. Ina ga ba mun bayyana. Duk inda kaga an lissafa aiki ne daga sai ke aiwatarwa har sai ke yi ko babban su aiwatar, aka ce munafunci to ya zama annifaqul amali, amma duk abin da zuciya ce take yi kuma aka ce munafinci ya zama annifaqul i'tiqadi, ya zama kafirci kenan, bai kyau na a matsayin ka'ida. Saboda yanda haka sai mutum da ya ga wani ya gari ya sai ce gashi Allah ce ya zama na fikira fi barkil asfali minan nar, wato duk wanda ya taba gari yake nan shi ma da cikin fi barkil asfali minan nar, in bai zuwa wuce nan ko wanda ya taba taba alƙawari ko wanda ya taba kaza, to kada a lokacin sai ya zanto mummunan ba su da yawa kenan kafin da yawa. Eh, azaban shi ne Ubangiji ta lantar masa hukuma, yana karkashin mashiya, yun Allah ga dama da bishi azaba ranar tashin kiyama, sai dai ba zai dawo a cikin wuta ba. Lallai da ƙarya da saba alƙawari da cin amana na kai mutum cikin wuta, amma zai dawo a ciki, ba zai dawo ba, za a yi masa azaba gurgurdan laifinsa da ƙarshe a kirshe a kai shi aljanna, matuƙar ya mutu da imani. Waɗannan sunan su ayyukan safo, wanda in Allah ya ga dama ya yafe su, in Allah ya ga dama ya kiyaye su, ya kawo mutum da azaba. Da yake in Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta abin da bai yi shirka ba wanda ya dama. To sai dai su din irin duniya ba abin da yake haƙƙin wani ka shiga, duk wanda ya ci amana ba haƙƙin wani ya shiga ba. Wannan kalmomi sai an tura mu tura nan tashi kiyama. Allah ba zai yafe ba kai tsaye kawai ya yafe maka gata amanar wani ka haƙin to ne. Amma idan tsakaninka da Ubangiji ƙarya da kai, wannan ka ga mutum ya yi saƙon da tsakaninsu da Ubangiji, in Allah ga dama sai ya yafe mutum, in ya ga dama kuma ya kama shi da azaba. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أو رواية من ذا الله كتاب وإن صام وصلى وتو آية تيت منافقي كودا متن يا صلى كودا متن يا أزمي وزعم أنه مسلم يري كي ودي شي مسلمين دوك wannan bai hana a sami wato siffa daga cikin wato wannan abin zanto siffar munafiki shi su dare shi eh an yadda yayi sallah din an yadda yayi azumin wa za'ama annahu muslim za'am bi ma'ana kana kina dan lafazin za'ama yana zuwa da ma'anar mutum yariya, idan kace mutum yariya kaza ma'ana yayi da awar kaza zai ci ba kaza bane ba, amma idan ka dauke da ma'anar kana ma'ana koda yayi sallah yayi azumi ya ce ni musulmi ne, wannan baya kure idan to wannan sufofi sun zama sufofi na wannan kai da sarabi. Ina fatan kun fahimta. Wa an wazifa kan al-yamani radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وانا حديثي أنكر له دقاء أزيفة إم اليمان الله تكاد يدعى بريد يتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا دام لابار حديثين وتنصل أباريكي ya labarta mana su lokaci guda. Qad ra'aytu ahadahuma, na ga ɗaya daga cikin su yanzu ya faru. Wa ana antazuru al-akhar, yanzu yana jiran ɗaya kuma ya faru. Wato manzon Allah ya razanar da mu ko ya ba mu labarin ga waɗansu alamu guda biyu zan su faru. Uzaifa ya ce a lokacin rayuwarsa ɗaya ya faru, ɗayan kuma yana jiran ya dani ko zai faru lokacin rayuwarsa ko ba zai faru. Haddathana أن الأمانة نزلت في جذر قدود الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. كما قال الله يا بام الأبار انتوا أمانة تاتوكني أن توكر بإتا أتكر تكر ذكا ثم مذجي لفظ الرجال أنا ملددين أنا فم مذجي يكسي أسامتا domin mafuhumin laqab ne, wanda mafuhumin laqab bai mu'tabar inda ulama. Thumma nazala al-Qur'an, sanna al-Qur'ani ya sauka. Ta'alimu min al-Qur'an, suka koyi wani abu na al-Qur'ani. Wa 'alimu min as-sunnah, suka koyi wani abu na sunna. Waɗansu malamai sun fassara amana cikin wannan hadisi da cewa imani yake da shi, domin imani gurbinsa shine zuciya. Duk da cewa alamunku suna bayyana akan harshe da kuma gabbai cikin ayyukan mutum na yau da gobe, amma inda gurbinsa yake shi ne zuciya, amma rassansa shi ne abinda harshe ke furtawa da abinda kuma gabbai ke aiwatarwa. Wato imani ya kankana an sa shi cikin zukata, Qur'ani ya zo, hadisai kuma suka zo, mutane suka koya. Thumma haddathana an rafa'il amana, sannan sai manzon Allah kuma ya sake ba mu bayani dangane da ɗaukewar amana. Idan ƙarshen zamani ya zo ko idan lokacinsa shi annabin ya shuɗe, fakada ya ce da mu yanamur rajulun naumata, mutum zai iya yin barci ɗan ƙaramin barci kaɗan
فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ sai a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَقْتِ sai gurbinta ko alamunta su yanzu a cikin zuciya مِثْلَ الْوَقْتِ kamar wani ɗan ƙaramin ɗigo na baƙi wanda idan ka sa ruwa ko ka sa tsumma za ka iya gogewa ثم ينام النوم sannan mutum ya sake yin barci ɗan kaɗan ba mai tsawo ba فتقبض الأمانة من قلبه sai a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa فيظل أثرها مثل أثر المجلي sai alamunta ko dishi-dishinta ya yanzu a cikin zuciya ɗin مثل أثر المجلي kamar alaman gurbi na kanta da suke fitowa a hannun mutum shine almajli kanta kenan yanzu da alwaqt da almajli wanne ne za ka sauran gusar da shi kenan alwaqt kenan dan alwaqt kamar tugo ne baki ya dan dige za ka ka tugon ta wanda zai dubi a jikinka da shi idan ka taba farman nan ka za ka dubo idan ka san kuma tugo zai ku kuma zai ku ba idan ka san zai ku zai ku zai ku ba to amma idan ya zama kanta kanta kuma shine ba ta yi aiki sai kasance wato hannunka duk yayi ruwa din nan yayi gudu gudu wanke ya koyi ya tsuma zai sai fita ga ga yadda wato amana din take yin lauru a cikin zuciya har ta zanto ta kai wannan matsayin ki fa yadallu atharuha mithla athari najli ka jamrin da harajtahu ala rijlika manzo Allah zai bugu misali da mu gane sai ce ka jamrin kaman garwashin wuta ne da harajtahu ala rijlika da ka dora shi akan kafar ka kan lalle shi ko ya garwashin wuta ya tsaya akan kafar ka ko da ya ba duka sai zai ga duk wani ba sannan za ga yayi fa ta mun ta dan taso haka mun dai ku yi ruwa mun ku tun bazai ruwa ba galibi dai ba ruwa yake ba fatan din da za ta taso sakamakon wannan zafin wuta din fa na fito sai dan taso yayi tudu fa tarahu muntabiran basira ne da kasuwanni ne a zirga shi a faɗi matsayinsa a kafin watsa labarai a zirga shi ai kaza ai kaza ai kaza amma kuma babu daidai kwayar zarar ta imani ta tsari dan Allah ku duba wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zai bai ce wa laqad ata alayya zamanun yace wallahi ga wani zamani ya zo min yanzu ina cikin sa wato wanda ya gani din da yake cikin yana zamanin da ya wuce kai a baya wala kadata alayya zamanin yace wallahi wannan zamani ya taba shudewa gare ni wa ma ubali ayyukum bayatu bana damuwa da wane ne cikin ku ne saye da sayarwa da kowa ba zan yi saye da sayarwa ba zan damu ba dan ina tabbacin ba za a cuce ni ba la in kana musliman la yurdunahu alayya dinu yace in musulmi ne na tabbatar addinin su zai dawo min da shi in ma na ba ta haƙƙi tsoron Allah zai karkato min da shi ya zo ba na haƙƙi da wala in kana nasraniyan in ku kirista ne au yahudiyan ko ba yahudi la yurdunahu alayya sa'ihi na tabbatar sarkin gari ko hakimin gari ko chairman na local government zai kamo min shi ya ba na haƙƙi na in ma shi ba ya da imanin da zai dawo min da haƙƙi da na je na faɗa a sanadiyya ta za a cika mota da 'yan sanda daga nan a je Kaduna ko a je a baka laifi a kamo min shi a kwato mu haƙƙina a komar da shi kawai zamanin daɗin kenan yana cewa wannan zamanin shi ya gaisa da idansa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai mu'amala da shi ba mai cutar ka musulmin ba zai cutar ka ba dan imanin su zai hana shi cuce ka kiyarta da bai wuce ba zai cuce ka ba dan ya san in ya cuce ka manzon Allah ba zai kyale shi ba in lokacin Abu Bakar ne Abu Bakar ba zai kyale ba in lokacin Umar ne ko Usman ko Ali ya san ba ɗaya daga cikin su da zai kyale wani kirista ko bai hudu ya zalunce ka irin yadda kai ba za ka zalunce shi kaga shi ne security da kasa ke a lokacin komai yana zaune cikin kwanciyar hankali akwai cikakken tsaro kowa yana tsare haƙƙin kowa ba wanda zai wa wani ta'addanci dan saboda ya san gwamnati ba za ta kyale cewa ba wanda ya fi ƙarfin doka ba wanda yake da alfarma ba wanda yake da kaza kowa ya riga san inda yake fi doka to ita ma doka ko za ta keta shi to wannan shi ne ke kawo zaman lafiya a cikin ƙasa in babu wannan a cikin ƙasa babu yanda za a samu zaman lafiya sai ce wa ammal yauma
yace amma yau fa ma kuntu ubayu minkum illa fulanun wa fulanun, wallahi ba zan iya mu'amalar kuɗi da kowa daga cikin ku ba sai wani da wani, wadan su yan tsararru kadai su ne kadai zan iya ba baki ko in ba amana, ina tabbatin za su biya ni bashin ko za su dawo min da amana. Kamar hoton mu ne yake, zaka je ka samu titi guda a kasuwa sai a ce eh to wani dai ana kyautar da san cewa gaskiya yana dan kwatantawa, yana dan kwatantawa. Sai ka je ka samu kasuwa guda sai eh to wani dai kam, ka je kauye kaza, ka je gari kaza sai eh to a garin nan ina jin wani dai da wani da wani dai kan kila su ne ba za su samu kuɗi ba. A wurin wanda yake adalin shine wanda idan kuka yi mu'amala ta ɗaya da ta biyu da ta uku ba zai cuce ka ba sai a ta hudu, saboda yana dan tara kai ya faki idan ka ya dan yaudare ka har sai ka saki sai mata tsakiyar da ba ruwa. To wannan wai shine mutumin kirki a karan farko ba zai taimaka komai ba, annabi ma haka har sai ka saki jiki kuɗi sai ki da to kawai sai tashi da kai. Amma in ba haka ba wani za ku rabu da shi ne minti ɗaya zai yi inkarin abin da ya karba a wurin ka, matuƙar ba ku yi rubutu ba, matuƙar ba ku yi shaida ba, matuƙar ba ka riƙe wani abu ba a hannu na matsayin jingina, zai iya yin inkari ya ce sam ba shi ba ne bai na kusa wata zuwa ne. Kawai ta wani shugaban garmar hukuma irin waɗanda suka sauka sun dacan a lokacin da ya ce shugaban garmar hukuma duk kuɗin da suke tuwatuwa suna zuwa na garmar hukuma sai ya samu wani abokinsa a akawun ɗan abokinsa ake ajiye ba. Saboda ko an zo bincike shi kar a gane shi. A sato sai a ji a kai akawun ɗinsa, a sato sai shi dai ya ce da yana da lissafin dai haka irin miliyan goma zuwa sha biyar haka lallai akwai ta cikin wannan akawun na abokin nasa. Shi kenan sai aka zo aka sauke su. Da aka sauke su sai yana jira kwana biyu kwana uku sati ɗaya ya gawa ne, kasan tunda ba daɗe da sauka ba akwai ɗan sauran wani abu a ciki, akwai ɗan sauran canji kafin canjin ya murmushe, tunda kuɗin sata dama ba su albarka, kuɗin ha'inci ba su albarka. Ana nan sai komai ya ƙare yana jiran wani ya na gawa ne, sai kawai rannan ya je gidansa da ya je fito gata kawai sai ga canja masa fuska. Shi na zo ne game da abin da ya ce wani abu ba. Da abin nan da nake bayarwa ana ajiyewa ya ce mene ne, yi bayani ban gane na cikin yanzu dai ya ce kuɗin nan da aka yi kaza aka yi kaza ce kaga wallahi kai mun shi duka kuma in sa rati maka duka ya kira kan mai gadi ya ce idan ya ƙara zuwa nan ku yi ta dukansa kamar Allah ya koko daga sama. Shi ke nan ya ga dai idan ya ƙara zuwa dukan shi zai yi shi ka bani ajiya waye shaidar ka a wace takarda muka yi rubutu ka taɓa gani na ma mai haɗan da kai kawai daga muna hatsuwa muna ɗan gaisa sama kawai ka zo ka ce ka bani ajiya wallahi kai ma zaka bar wajen nan. To wannan in zaka ta zo wuri da aka nuna wasu wanda ya tsaya zai dai na zai zai wuri ba zai zai shiga sabon gudu da zan tura ne to zai ba amala ma da kowa wuce. Dukkansu za a tuhuma, dukkansu za a tuhuma, ba Allah ce ba wala ta'awunu ala al-ismi, dukkansu kowa sai an tuhume shi da wanda ya cin da wanda bai cin ba, yanzu ka ga wanda aiki bai ci ba ya taimaka an tara sai an tuhume shi. Kar ka ce wai dan mutum bai ci ba wai shikenan ba wa dauko kudin daga can. Wani hadisi muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. قوله الجزر بفتح الجيم واسكان الزاد المعجم ديت الجزر قلوب الرجال جيم تن ذاك متى فتح سنن زاد كما كما تدوري زاد مي تغو اسما هو اصل شيء شيء واتو اصل ابو كو تسكير ابو والوقت بالتاء لفظ الوقت بالتاء المثنى دا تا ودا اكي متى يا يا غدا بي اسما من فوق دغ سما الاثر اليسير دان كرمن غربي دا يكي بينا نا ابو اذا يا دغا والمجلو لفظ المجلو بفتح الميم واسكان الجيم ميم دن ذاك متى فتحها جيم دن كما تدوري وهو تنفط في اليد وتو وان دن بلوا كو وان دن تدو هكا ا cikin hannu ne wana waya da makamantin sa min athari amal aiki da mutun yayi sai mutun yayi kanta ko wagairihi ko wanin sa ko wanin aiki kamar a ce garo sun mutadin daga akan wurin mutun ya kone da wuta qawluhu muntabiran da yake muntabiran me yake nufi muntabiran wurin zai dan yi tudu ya bulluko haka wa qawluhu sa'idi da yake idan bai huda ne ko ba nasare layaruddunnahu alayya sa'idi wato sa'idin nan da yake ai alwali alayhi wanda yake kula da shi shine shugaban gari ko shugaban karamar hukuma ko wane ne kuma dai wani mai mulki wanda yake kulawa da gari ba zai kyale wani ya zarfi ko wani ba وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا الى ابن ابراهيم خليل الله قال فياتون ابراهيم فيقول ابراهيم لست بصاحب ذلك انما كنت خليلا من وراء وراء اذهبوا الى موسى الذي كلمه الله تكليما فياتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا الى عيسى كلمه الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فياتون محمدا صلى الله عليه واله وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الامانه والرهن فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر اولكم كالبرق قلت بابي وامي اي شيء كمر البرق قال الم تروا الى البرق كيف يمر ويرجع في طرفه عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناجٍ ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا وانا حديثي أنكر أبقى وزيفة ابن اليمان دا أبو هريرة الله قال دا أجريز قال سكتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya fi yajma Allah tabaraka wa ta'ala nas Allah madaukaki sai tare mutane ta yaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul janna mummune sai su tashi har lokacin da za a kusanto aljanna dab da su ga su da ita kaman za su shiga amma ba a riga an yi izinin shiga din ba ga ta suna hangota fayatuna adama sai kudun mutane da ba dai su dunguma zuwa ga annabi Adam su ce da shi ya abana istaftih lana aljanna ya kai baban mu Adam nema a gode mana kofar aljanna mana fa yaqulu sai annabi Adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum Adam ya akwai abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna din in ba dan kuskuren baban ku Adam ba ai ba dan kuskuren da baban ku Adam ya yi lokacin da aka ce da shi da matar salata karaba hadihi shajarata fatakuna min az-zalimin kar ku kusanci bishiyar nan za ku zanto az-zalimai karke suka ci kuma aka fitar da su daga ciki in ba da haka ba da ku duka cikin aljanna za a haife ku shine yace hal akhrajakum min aljannati shin akwai abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna illa khati'atu abikum in ba dan kuskuren baban ku annabi Adam din ba yana da fushi karan kansa ma'ana ni mai kuskure ne ina nake da matsayin da zan je in ce a buɗe ƙofar aljanna ku shiga ni ma duk kaina nake yanzu ni da aka nan cin bishiya nake jufa ya ci bishiyar kuma an yafe masa tun anan gidan duniya fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim wa ata adamu rabbahu fatawa thumma istaghfara rabbahu fataba alayhi wa hada kalmomi guda uku idita ba rabbuku Allah ya zabe shi fataba alayhi ya karɓi tubansa, wahada ya shiryar da shi, ya kimtsar da shi. Amma tare da haka tsoron wannan abin na wannan ranar karɓuwa da zai har ya manta da wannan ma yanzu har yanzu yana jin tsoron kacin bishiyar nan ya hana shi wani abu. Cin bishiya guda ɗaya kuma lokaci ɗaya kuma an yafe masa shi da matarsa. Mai maka shi jiya da shekaran jiya wacce. Allah ne kaɗai ya sani. Hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam? Lastu bi sahibi zalik. Ba ni ne ma'abucin wannan matsayin ba. Ku ƙara gaba. Izhabu ila ibni Ibrahim khalilullah. Ku tafi zuwa ga ɗaya daga cikin ya'yana shi ne Ibrahim khalilullah, annabi Ibrahim kenan. Kana fa yatuna Ibrahim, mutane sai su zo don annabi Ibrahim. Fa yaqulu Ibrahim, sai annabi Ibrahim ya ce lastu bi sahibi zalik. Ba zai ba hutun wannan matsayi ba, inda ma kuntu khalilan min wara'a wara'a. Ya ce ni kam khalil ne amma daga baya-baya, shi ne min wara'a wara'a, daga baya-baya ne ke. Ba na cikin sahun gaban da za su wuce su ce a buɗe min kofar aljanna. I'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu takliman. Ku tafi wurin annabi Musa wanda shi Allah ya magana da shi kai tsaye. Fa yatuna Musa, sai mutane su zo wajen annabi Musa. فيقول لست بصاحب ذلك تبانين ما أبو تنوان نمتعين با اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه قلت النبي عيسى كيني كلمة الله كيني روح الله دلت وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتو في النبي عيسى كلمة لنا الله بأجل يقول كلمة الله الله يقول كلمة كن فيكون shi Isa din ba shi ne kun din ba, a'a ya kasance ne bayan Allah ya faɗi kun. Kun fahimta da kyau? Kar ka ɗauka kalimatullahi din ma'ana shi Isan shi ne kalmar kun din, a'a. A'a ya kasance bayan an faɗi kun. Ina fatan kun fahimta da kyau. Sannan wa ruhun minhu, ruhi ne daga Allah. Me yake nufi da ruhi? Ai ruhun khalaqahu Allahu ta'ala. Ruhi ne da Allah ya halitte shi, ba wai ruhi ne daga ɓangare na Allah ba kamar yadda ‘yan mushrikin suke fara. Ruhun ka'imun min Allah, laysa huwa ba'dun min Allah. Ba wai sashi ne daga cikin sasanni na Ubangiji ba, ko ɓangare daga cikin ɓangarorin Ubangiji ba, ta Allah an zalika uluwan kabira. A'a, shi ruhi ne kasantacce da Allah ya halitte shi, shi ne ruhun minhu kenan. Ku je wurin annabi Isa, shi ne kalimar Allah, ma'ana wanda ya faru bayan an ce kun. Shi sa waɗanda ba su manta ba a shekarun jiya ne aka tambaye mu inna masala Isa inda Allah, ko jiya ne ma jiya ne ko inna masala Isa inda Allah ka masala Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Waɗanda suka ji tambayar jiya kilin sai su haɗa da wannan. فيقول عيسى يا نبي عيسى لست بصاحب ذلك بانين ما ابوتون wannan matsayi ba. فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم, sai mutane su dungumu zuwa ga wajen annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. فيقوم, sai annabi صلى الله عليه وسلم ya tsaya. فيؤذن له, sai a bashi izini na a yi ceto. وترسل الامانة والرهن, lokacin sai a turo amana a turo zumunci. Wato amana din saboda matsayinta ga wanda suke tsare ta, zumunci din saboda matsayinsa ga wanda suke kiyaye zumunci ba sa yanke shi. A wannan rana Ubangiji ta'ala zai suranta su da gangan jiki, a siffar da shi ne ya sani duk wannan yana cikin al'amura na gaibu, sai dai ka gaskata amma ba ka san a wata kaifiyya Allah zai suranta su ba. Ina fatan kun fahimta. Amma za a turo da amana, za a turo da zumunci. Fataqumani, da amana da zumunci sai su tsaya janba sai sira a ɓangarori biyu ko a ƙarya biyu ta siraɗi. Mutane za su ce kan siraɗin dama da su ga kaza, hagu da su ga kaza. Wato da amana da zumunci suna dama da hagun ɗin siraɗi, shi ne janba sai sira. Su waye kuma za su ce kan siraɗin? Mutane. Duk wanda ya riƙe amana, sai amana ta sallama masa yi ne ya wuce. Wanda ya riƙe, wanda ya sadar da zumunci bai yanke zumunci ba, sai sadar da zumuncin nan ya sallama masa yi ne ya wuce. shine hikimar tsayawar da za su yi a gefa guda biyu na sura yaminan wasimanan manzo Allah sai dama da hau fa yamurru awwalukum kalbarqi ɗaya daga cikinku zai wuce ne kan siraɗi irin yadda walƙiya take zuwa saboda gaggawa kuntu bi abi wa ummi ayi shay'in kamar albarqi Abu Hurairah yace na sanya mahaifana uwata da ubana su zanto fansa gare ka ya manzon Allah ayi shay'in kamar albarqi wani irin abu ne kamar shudewar walƙiya kada sai manzon Allah yace alam taru ila albarqi kayfa yamurru wa yarji'u fi tawfati ayn ba ka ganin yadda walƙiya za ta wuce kuma ta dawo a cikin kimtawar ido guda daya to kamar haka ne waɗansu ku za su ƙetare su radi kamar yadda walƙiya take tafiya wannan sun da sun ƙetare su mutu kuma kamar rinzi sai ɗan aji biyu wanda za su wuce kamar yadda guguwa take wucewa arri iska mai tsananin ƙarfi da take wucewa irin wadda cikin awa ɗaya ƙila ta cimin 260 haka wani zai zo wuce shi ma a guje tun ya riga ya haye kuma kamar rinsairi waɗansu za su wuce kamar yadda tsuntsu ke shudewa yanzu ya wuce washaddin rijali waɗansu kuma kamar yadda namiji maji ƙarfi yake gudu haka za su zo su wuce kansu raɗi tajri bihim a'maluhum dukkaninsu ayyukansu kowa suke tafiya da su gurgudan aikinka na alkhairi gurgudan saurin da za ka yi yawan aikin yawan saurin idan aikin ya kai matuƙa shine kamar walƙiya ƙasa da wannan shine mutum zai zama wato ainihin kamar mai kamar iska sannan kamar tsuntsu sannan kamar namiji mai maguji sosai tajribihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun ala sirati a wannan lokacin annabinku yana tsaye a kan sirati sallallahu alaihi wa sallam dan ya nasu ya ga al'ummarsa ta gama wucewa ya kulla to ya rabbi sallim sallim ya Allah a ƙetar ya Allah a ƙetar da su sallim sallim dinkina ya Allah a warkar da su ya Allah a ƙetar da su ya Allah ba su damar kaiwa gaci hatta ta'jiza a'malul ibadi har dai ayyukan waɗansu bayi din su gajiya su yo ƙasa da waɗanda aka ambata baya hatta yaji ar-rajul har kaga wani mutumin ya taho wala yasfiqu as-sayra illa zahaban ba'i tafiya ma akan kafafunsa sai jan gindi da jan gindi dai za a samu dai a haye dai shi ma dai wa fi hafatayi sirati kalalib a kowane gefe daga cikin gefen wannan sirati din akwai kalalib kalalib shine kamar kugiyoyi kugiya jam'i ne na kalmar kallo kallub a larabce shi ne kugiya akwai waɗansu irin kugiyoyi mu'allakatun waɗanda suke rataye ma'amuratun bi akali man umarta bihi an umarce su su riƙi wanda aka ce su riƙe fa makhdushin najin akwai wanda za su riƙe shi ya tuntuke makhdush duk sun jijji masa ciwo a jiki najin amma za mu yaƙe su ne da jar da kirmin sai ayyar kuma jira kai wani wa makdusin finnari akwai kuma wanda za a dankwatar da shi cikin wuta Allah ya tsare amin wallazi nafsu abi hurairah ta biyadi na rantsa da ran wanda abu hurairah ke hannunsa inna qa'ar jahannama la 70 kharifan durfin mutar jahannama idan an je ka mutum kafin ya je kasa tsawon tafiyar shekara 70 ne idan an je ka mutum kafin ya je kasa ka ga durfin kenan Allah ya tsare kaga wannan hadisi alhaqiqa yana dauke da al'amura masu tarihi yawan gaske farko dai yana dauke da abin da ake kira ash-shafa'atul uzma babban titan da ya kere kowane titan titan da ba a baiwa kowa shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yin titan ayi hisabi wanda zai tafi wuta ya tafi wanda zai tafi aljanna ya tafi wannan da annabi adam da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa duk za su bada hanzari ba za su yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nufi da yake cewa wadaitu shafa'a an bani teku to banda wannan kuma akwai wani teku daban teku da aka keɓanta annabi da shi kala kala ne wannan dai na farko kenan wanda an tara mutane ana son a hisabi kowa san matsayinsa ba wanda ya fara roƙon ubangiji koyewa Allah bayanin a hisabi sai manzon Allah shi zai ceci mutane a hisabin kowa tambayarsa. Daga nan gurin akwai ceto kansa na shiga aljanna, an ƙirƙire sirati. Za a zo a shiga aljanna sai a ga kofar a rufe, manzon Allah kuma zai ceci mutane a zo ya buɗe kofar ya fara shiga, sannan jama'a kuma zai shiga. Duk wannan ceto ne wanda manzon Allah kaɗai yake bunda da shi, banda shi kuma babu kowa. Sannan za a ba shi ceton babbansa Abu Talib, gashi ya mutu yana kafiri bai imani ba, amma Allah zai ba shi cetonsa. Amma ceton da za a ba shi ba turo shi za a yi daga cikin wuta ba a kai shi aljanna, a'a za a turo shi daga tsakiya a kawo shi gafar wuta, ta yadda wutan ta tsaya masa a ma'alwallanta daidai wurin wanke kafa a cikin alwala, amma kuma kwakwalwar kansa tana ta farfasa. Wannan shi ne kuma mai sauki sauki a cikin wuta, amma ba cire shi za a yi ba. To nan ma manzon Allah ne kawai za a ba wannan ceton, wanda shi wani ba zai je bai ce a ciro wannan uwansa a kawo shi zaɓa. Ina da ta fahimta wannan hadisin Muslim duk ya tabbatar da wannan. Amma sauran ceto na cewa kamar misali ga wani mutum yana da imani amma yana da ayyukan sabo tsakaninsu da Ubangiji, a samu mai ceto ya cece shi ya samu shiga aljanna, wannan banda annabawa sauran annabawa sauran salihan bayi ana sa ransu. Sannan ceto na idan an shiga aljanna, wani na benan ƙasa ga dan uwansa ko babansa a benan sama, to babansa na iya ceton na ƙasan ya ce a dawo masa da shi sama daidai inda yake, kuma Allah ya sauƙaƙa darajar ɗan ya je inda babansa. Wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi'imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum, waɗanda suka yi imani zurriyarsu suka bi su da imani, sai mu riskar musu da zurriyarsu, ko da su ƴaƴan ba su yi aiki irin na iyayen ba. An shiga aljanna, ɗan na benan ƙasa, baban na sama da shi, to sai a ɗauki ɗan a kai wurin mahaifinsa. Amma da in an san ko na ƙasan an dawo da shi, na sama an dawo da shi ƙasa, an rike masa matsayin sarki. Wannan kuma san za ki tattara suke shi, sai a ɗauki sai a kai shi sama kenan, sama da a ce wancan ayyukan su. To irin wannan nau'ikan ceton kowa na iya cikin salihan bayi, mazansu ko matansu, amma wancan na farko wanda aka kibanci manzon Allah kenan da shi. An gane ko? To waɗanda za su yi ɗin ba za a iya sanin cewa wane da wane da wane da wane ba ne, lallai annabawa za su yi, salihan bayi za su yi. Kalmar salihan bayi kuma kalmar ce dunƙulalliya, ta shafi dukkan wani salihin bawa, wanda Allah shi ne ya fi sanin wane ne salihi. Mu zahiri muke ginawa, amma ba mu da yaƙini na me yake cikin zuciyar mutum sai Allah. Don haka muna hukuncin zahiri ne, tunda hukuncin zahiri muke mu san zuciya ba, ba ma yankewa wane ma mu ce ɗan aljanna ne kai tsaye. Sai dai mace muna kyautata masa zato, don mu san me ya tsakaninsa da Ubangijinsa ba. Ba ma yankewa mutum zai shiga aljanna, ballantana ma mu ba shi tabbacin zai ceci wani. Don haka a nan gidan duniya, idan ka ce da wane za su yi ceto, ka yi ganganci, waye ya ce maka za su yi ceto? Amma in ka ce salihan bayi za su yi ceto, ko fa abu a rika kake wannan, baka faɗi da wane fa, shikenan dukkan wani salihi ya shiga ciki. Amma ka ware ka ce shehu wane zai yi ceto, wali wane zai yi ceto, to ta ce wane da ka faɗa ɗin nan, wane ne ɗan wane, mun san ɗan gari kaza, wane nassi ka dogara da shi cewa zai ceto? Shin wa ba ka tabbas ɗin ma cewa kana da tabbas ɗari bisa ɗari shi ɗan aljanna ne, ballantana ba ceto ne? Wa ya ce ma shi ya tsira ɗin ma tukuni ya kai labari, wa ya faɗa maka? Ba ka da yaƙini, zato kake yi, to zato kuma sai ka gina hukunci a kai? Sahabbai fa da suka fi ka imani suka fi ka hasashe a lokacin da ya fi naka tsarsa, lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an je yakin Khaybar an gama, sai su zo su nuna wane fulanin shahid, fulanin shahid, fulanin shahid, wane ya yi shahada, wane ya yi shahada, suna zuwa kan wani suka ce ya yi shahada, wanda Allah ce bai yi shahada ba. Lantasara aitu hufin nari fi a ba'at muzallaha, ya ce na hango shi ga ita cikin wuta dangane da tuma don malan da ya sata cikin kayan ganima kafin araba. In fa an raba tun da ya ga yakin yana da rabo, amma laifinsa ya ɗauka kafin a raba, ta gadon masa da shiga cikin wuta. Lokacin annabi wanda suke ba da shaidar soma don ka sa alfafawansa, annabi ce kuma ba haka bane ba. To ballantana kai zamanin da wannan ba na annabi ba, kuma kai ba kai ne Umar ba, kai ne Usman ba, inda kake da tabaran hagiyar nan, za ka hango wanda zai fito. An fahimci wannan da kyau? Sannan kuma hadisin na nuna mana matsayin amana daga kuma yadda take da matsayin amana da matsayin sadar da zumunci. Lallai ababai ne masu matuƙar muhimmanci. Ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah wajen abin da ya shafi amana. Dukkan wanda ya san akwai amanar wani a hannunsa, zai yi ƙoƙarin mayar masa da kayansa. Idan ba ka da abin da za ka biya shi, ka nemi ya fi maka. amma wallahi mutum yaje lahira da amanar wani auyensa, to ya tabbatar cewa in dai an riga an je can ba tare da ya biya ba, ba tare da an yafe masa ba, to dole sai an ɗauka daga cikin ayyukansa na alkhairi da ya an biya wancan mutum. In baka da aikin alkhairi, a ɗauko daga cikin ayyukansa na sabo a dawo maka da shi. Idan mutum ya san wannan matsayin, to sai gane irin gararin da ke kan mutane yanzu a tsakanin mu, mu'amalolin mu da juna. Nawa ne daga cikin ƴan kasuwa waɗanda suke suna ha'intar sunansu, ko ubangida ya ha'inci yaransa, ko yaron ya ha'inci ubangidan, ko abokin ciniki ya ha'inci abokin ciniki. Ha'inci ce ha'inci yau ya kai matuƙar da ya kai, ko ka tsayarwa da mutum abinda baya da kyau ka san baya da kyau, wannan duk baina cikin ha'inci ba, duk yana cikin abinda bai halatta ba, sai ka biya gobe kiyama. In kana ganin anan gidan duniya ba gane ba, sai ka biya gobe kiyama. Kuma shi ke sa kuɗin mu ba sa yin albarka, sai mutum ya samu kuɗi masu tarin yawa su kasa yin albarka. Ka ga mutum ya samu dubban kuɗi, ya samu miliyoyi, amma da kasan yana tuna musu ba, saboda hanyar da ya biya tsara ba hanyar ce da ya tara ba hanyar ce da Allah ya tsara masa ba. To kuma wannan kuma idan ka zo ka kalli masu mulki, musamman dai a irin Najeriya, ka duba masu mulki tun daga karamar hukuma har zuwa gwamnatin tarayya, sai da cewa wai mutane mai za su faɗa gobe kiyama. Sai ko daga ƙananan hukumomi, sai ka rasa wai wata hujja mutane suke da ita ta yadda suka mayar da kuɗin talaka yadda ƙasar nasu ne, wanda uwa ko uba suka mutu suka bar musu, haka fa aka mayar da kuɗin zakawa. Da wuya ka samu ƙaramar hukumar da za a ce shugabanninta, chairman da kansilolinsa, suna kashe rabi suna sace rabi. Idan an samu wannan karamar hukumar, kila wannan su ne manyan waliyan Allah a Najeriya, ma'ana su karɓo kasonsu daga gwamnatin tarayya naira miliyan 10 su sace 5 su yi aiki da 5. Sai an sa wa Allah za a samu. Wani su kashe miliyan 5 su yi aiki da 5, sai an sha wahala a samu. To kuma duk wannan yayi ne ana ganin ba komai ba ne ba. Ba komai ba ne ba. Ka duba ƙananan hukumomi tukunan nan ma cikin birni da ake ganin mutane kansu ya waye sun yi kaza sun yi kaza, ka duba ka zaɓe kowace ƙaramar hukuma cikin ƙananan hukumomin nan da cikin Kano wajen guda 5, ka shiga kowace ƙaramar hukuma ka gani, ka je ka ga yadda ake zaluntar mutane. Daidai da magudanar ruwa ɗin nan ƙaramar hukumomi ba ta iya sharewa. An yi wani lokaci a nan Kano ɗin nan 1970 wani abu, duk kwatamin da ke cikin Kano ana bin shi ana fesa maganin kwatamin. Wannan ma'aikatar tana nan ba a soke ta ba a gwamnatance, kuma kuɗinta kuma yana nan kuma ba a soke kuɗin ba a gwamnatance. An yi wani lokaci a nan Kano ɗin nan, kowane gida daga cikin gidaje na cikin gari akwai duba gari maza da mata, akwai duba gari mata da suke bin gidaje su ga ana wanke-wanke ana tsafta, ina inda ake wanke-wanke, ina inda ake girki, ina inda ake kaza. Har yanzu wannan duba garin fa suna nan, kuɗinsu kuma suna nan ana warewa, mazansu da matansu, mazaje cikin duba garin suna bin duk inda ake dafa abinci, ina inda ake tsafta, ina ne inda ba a tsafta, su yawa mutum tara ko a ɗaure mutum ko a yi masa kaza ko a yi masa kaza, duk ina wannan yanzu. Sharaɗin mutuwa duk sun cika a Najeriya, mutuwa ce kawai ba a yi ba. Domin dai yanzu ka duba idan ka shiga nan cikin bombai, kamfanonin da suke ta'amuli da waɗansu chemicals wajen tsaftace kayayyakinsu kamar irin gidan fata, idan aka sako ruwan ka yana wari, wucewa za ka yi ta wajen sai ka riƙe abin da dinka. Wannan ruwan kuma shi ne zai gangara ya je ya bi kwatami ya bi kwatami ya bi kwatami ya haɗe da ruwan can na kwatamin Kano gaba ɗaya, ya je kuma a ɗauka a zuba a baiwa tumaturi a baiwa tattasai a ba salad kuma a kawo cikin gari a ci. Wannan duk sharaɗin mutuwa ba su cika wajen Allah. Kuma gwamnati tana kallo, kuma ma'aikatan kuma suna kallo, kuma ba za a yi wa masu kamfanonin magana ba, kuma ba za a hana mutane yin amfani da ruwan ba, kuma ba za a samar musu wani ba a madadinsa. Duk ba za a yi ba. Duk kansura ido ana kallo. Kuma duk wannan masu mulkin nan ganin suke Allah ba zai musu komai ba. na shi da wata unguwa ce zai yi ta'aziyya. Gashi fa dai a kanmu ne, amma ba sai yin gaba da in shiga wajen ba, wallahi da na shiga wajen sai zai kusa. Saboda idan dai kana tafiya babu yanda za a yi ka tafi da mota ko da mashin tiryan ka je wurin, za ka shiga dungo unguwar har kilomita kaza, ba unguwa ne na cikin Kano City ba, na bayan gari ɗin nan. Kai ka tafi sai nan gurin mutane ya tsare ka, sai nan gurin da mashin ba wani lokacin sai ka bar mota ka tsallake ko ka bar mashin ka tsallake ko in jiki ne ka ɗauki keken a madadin ka kake hawa ka ƙetare kuma ka yi gaba. Can gurin kuma sai ka je ka sami yara ga sunan gurgu a shirin 30 da yan shekara 4 da yan shekara 5 da yan shekara 9 maza da mata suna wasa a gindin kwatami, suna cin hanjin ligidi ga tana ga wata tsiya a wurin. In kana son ka je wata makaranta firamare irin wannan fa ta NEA ta yanzu mara ma'ana din nan, sai ka fi kilomita 5 kafin ka je inda take. Ba makarantar Islamiyya, ba wutar lantarki, ba ruwan famfo, duk wani namiji da ke wajen ko mata ka tambaye su dan Allah nan wace karamar hukuma kuke, wallahi wani bai san karamar hukuma da yake ba. Kuma yana da haƙƙi a gwamnatin tarayya da yake karɓa duk wata, kuma a kawo kuma a cinye shi yana nan cikin wannan fadin. Ko mutane su ɗauka Allah zai kyale su ko ya sa musu albarka cikin dukiyarsu ko zuriyarsu. Wannan duk amana ce Allah ya danka wa. Shugabanci amana ne, ba lamburi ba ne na rayuwa wai ka hole. Amana ce, mas'uliya ce babba. Mas'uliya ce babba wallahi, wanda sai an tambaye mutum kowane irin abu. Duk wani talakar da ya kwana yi da karkashin mulkinka sai an tambaye ka. Amma mutane sun ji kwan babu komai. Daidai lokacin da Najeriya ta fi samun kuɗi, daidai lokacin talakan ta fi shan wahala. A yanzu da kuɗi ake ta ƙara samu, kuɗi ake ta ƙara samu. An yi budget na shekara ta 2000 ɗin nan, an imanta dala a kan nawa? An imanta gangar mai da ake sayarwa a kan nawa? A kan 18. Yanzu gangar mai ɗin nan yanzu ana sayar da ita 35-36. Ranar da ta kai ɗin nan ina ake shigowa da su, ina za a da su? Hannun ma suka shiga. Kun dai ga yadda siraɗi yake, wani zai wuce kaman wanciya. Don akwai shi cikin shugabannin kalmar hukumar mutu, ko cikin gwamnonin jihohinmu ko kwamishinoninmu ko ministocinmu ko waye. Wani zai wuce kamar iska, wani zai wuce kamar kaza, har a zo kan wanda yake makadushin najin. Ƙugiya tana kartarsa yana ɗan wucewa ya samu haihu. Hala zo kan wanda ake fitar da ke cikin mutum. Wannan gararin shi ne ke jiran kowa sai mutum ya gyara al'amura tsakanin shi da Allah. In ka tsoron mutum, mu ji tsoron Allah, mu daina ha'inci, mu daina algusu, mu daina cin amana. Ma'aikatan gwamnati, mu daina ha'inci, mu daina algusu, mu daina cin amana. Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon tuba daga munanan ayyuka. Assalamu alaikum. Ni
Abu Hurairah da ya faɗa, da Abu Hurairah ke cewa garin zidon duran Abu Hurairah ke hannunsa zurfin jahannama ya kai tsawon tafiyar shekara 70. A yadda yake yanzu a cikin hadisin Abu Hurairah ya faɗa, amma zahirin maganar daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam, saboda yana cikin abin da hankali baya iya faɗinsa in ba sahabi ya samu dogara daga annabi ba. Ba a iya faɗin waɗanda ya fi hadisin da al'amari ne na gaibu. Sahabi ko ba sa furta gaibu haka kai tsaya sai abin da wahayi ya tabbatar musu. Wani irin addu'a ya kamata ya rinka yi yana shafa a ƴaƴansa da dare idan za su kwanta bacci? Ai, su yaran suna mataki na biyu ne, ko dai yaro ya zanto mai hankali da zai iya yin karatun, kamata ya koya masa shi ma yadda kansa don yin saba, ko kuma ya zanto yaro ne wanda ba zai iya karantawa da kansa ba ƙarami, to wannan babu laifi a karanta a shafa masa. Abinda ake karantawa kula uzu zurbin falaki da kula uzu zurbin nas da zurbin lahu ahad, kowanne kafa uku. Idan mutum ya karanta zai tofa a hannunsa ya shafe jikinsa, in kuma wani zai shafa zai tofa a hannunsa ya shafe jikin wanda ya karantawa din, ko ina da ko ina dinsa inda ya samu damar shafawa, inda ya bayyana a fili ya shafa masa, inda kuma kan tufafi ne ko kan tufafin ne zai ka shafa. Wannan shi ne. Akwai kuma karanta ayatul kursi, ita wannan ba sai mutum ya shafa ba. Akwai karanta amanar rasul har zuwa ƙarshen fansuna ala ƙaumin kafirin, shi ma ita wannan mutum ba sai ya shafa ba, kawai zai karanta ne. su waɗancan turori guda uku su ne wanda ake tofawa a shafa, amma sauran karanta su ake barci a shafa ba. Wannan yake lallai ne idan zan yi salatin annabi sai dai in yi salatin ibrahimiya. Yi salatin annabi iri biyu ne, abin da nake nufi yanayi biyu ne mutum zai samu kwanciyar hankali. Idan salati ne wanda yake da alaka da wata ibada, to lallai ne salatin ibrahimiya za ka yi. Kamar salatin annabi da ake cikin tahiyya, dole za ka karanta salatin ibrahimiya ne. In kai wani salati ba shi ba yi ba, dai shi annabi ya koyar da mu faɗa. Lokacin da aka saukar da ya yi hallazina wani sallu a laifin sallu taslima, ana magana ne cikin sallah. Sahabbai suka ce mun san yadda ake sallama ta, tunda muna yi assalamu alaika ya annabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma mun san yadda ake yin salati ba, gashi ba aya ta ce wa sallu alaihi wa sallimu taslima. Sai ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Da haka in dai cikin tahiyya ne don salatul ibrahimiyya za ka yi. An fahimci wannan da kyau. Haka kuma idan an kammala kiran sallah, daman da Allah ta yi idan mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa. Idan ya ƙare sai ku yi mun salati, bayan kun yi salati sai ku roƙa mun wasila. Wato da an ji la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah, nan take za ka yi salatul ibrahimiyya ne. Sannan ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma, ba kuma yadda yanzu mutane za ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ba zai salati ba. Shi ko salati ake fara yi sannan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma. Sannan ma za ka yi salatin ne salatul ibrahimiyya yadda yake na annabi sallallahu alaihi wa sallam. To amma kamar yanzu misali ana cikin karatu, dan da nan a ce kana rasulullah za ka ce salatul nan, ba a tallafawa mutum a ce sai ya kawo salatul ibrahimiyya. Idan ya ce sallallahu alaihi wa sallam ya wadatar, sai dai a nan wadansu ba da nake cewa, saboda yawan maimaitonsu ba za a iya tallafawa ba ka ce. Ko da za ka ce sallallahu alaihi wa sallam, da ka faɗi haka gara ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, don ka shigar da ahalin gidansa. Tunda cikin salatul ibrahimiyya akwai shigar da ahalin gidansa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ta haka ko da za ka yi a takaice sallallahu alaihi wa sallam, ka zo ka shigar da ahalin gidansa ba, amma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka shigar da ahalin gidansa. Dan me za ka yi goma ɗin ko ɗari? To wannan hadisin cewa duk wanda ya wa annabi salati da Allah zai masa goma, wannan ya tabbata gaske ne. Amma cewa wanda ya goma Allah zai masa ɗari, wanda ya ɗari Allah zai masa dubu, wanda ya wata dubu za su shiga aljanna kafara da kafara da aljanna, wannan ƙarya ne bai tabbatar ga wasu nan ba. Ina ga ta fahimta gaske ne, duk wanda ya salati guda ɗaya da wannan salatul ibrahimiyya Allah zai masa dubu. Amma annabi ba kuma bai ƙara bayani da cewa in kai ɗari za a yi maka dubu, ko in kai dubu kuma za ka samu kaza ba. Wannan duk ƙari ne na mutane. Yi salati ƙofar sabu da take ba iyakance maka adadi ba, tunda ba iyakance maka adadi ba sai zanto kirgen baya da amfani. Ibada ta kake yi dan Allah, kafin ka yi adadin da za ka yi Allah ya san ko nawa ne, kuma shi ne ibada ta kanku. To kirgen da za ka yi ya amfani ba. Kiyasa Abdullahi ɗan Mas'ud da ya samu wata sun suna kirga zikiri, subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi, suna yi tare su fara tare su kare tare su tare tsakkowa suna kirgawa. Ya ce ku kirga ayyukanku na sabo don ku tuba, na ba ku tabbas na alherin, ko ku kirga ba Allah ba zai tazartar da shi ba. Da inna la yudhi'u ajra man ahsana amala, ba to ladan wanda yake da aiki. Saboda haka sai ka rasa wanda yake hikimar cewa to zan yi dubu ɗaya, zan yi miliyan ɗaya. Meye amfanin kai, meye amfanin kirgawar, ba yin bane muke kushewar, kirgawar meye amfanin ta. Tunda dai kana yin ibadan ne dan Allah, kafin ma ka fara Allah ya san me nawa za ka yi, to meye amfanin kirgawar ke? Kuma idan ka sami miliyan ɗaya, yau na yi miliyan ɗaya, gobe na yi miliyan ɗaya, yau na yi dubu kaza, gobe na yi dubu uku, biyu na yi dubu huɗu, idan kai sati kana yi ko wata ɗaya, idan aka tambaye ka zikirin da kai cikin wannan watan nawa ne za ka iya bayarwa, to me amfanin kirgawa? Amma ka tabbatar Allah ya kiyaye ko bai kiyaye ba, za ka ce ya kiyaye, to me amfanin kirgawa? Ka kai
shi yasa duk zikiri da annabi ya bayar in dai wanda za a kirga ne ba a wuce dari. In ko haka wuce dari to annabi baya masa iyaka. Wanda ba masa iyaka ba mai amfani kirgawa. Duka da kai iyakacin yinka. Kai sai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaka kai iyakacin yinka kai sai har ka gaji ka bari da an jima kuma ka shiga wani zikirin da ba. Wannan shi Qur'ani yake a yi tunu lokacin da ake saurara ake karatun Qur'ani wai za ku da Qur'ani ba san bin ne hukuncin mu da muke sanya karatun Qur'ani wani lokaci ko a kasuwa kuma gashi ana ce wannan kan bai kamata ba in dai an sanya karatun Qur'ani ko da a kasan dai to sai mutane su saurara in wani zance ya kama za ku yi to sai a kace sai a yi zancen bayan an gama zancen kuma sai a ci gaba. Dan bai kamata ba a ce ana kira Al-Qur'ani waɗansu kuma suna surutu ko suna cigaba da hankulin kasuwancin ku sai zanto kawai Qur'anin kamar talla ake da shi don ya jawo kastomar su hango zuwa ga shiga buɗe kantinka. Amma idan wa'azi ne wannan babu da shi tunda wa'azi magana ce ta mutum na shiga ciki na abin da ke fasara ko da shi amfanin su da shi ne a saurara ba kawai a sake haka ba. Idan kamar a gidan rediyo za a bada za a nemi taimakon masallaci ko za a buɗe wata makarantar islamiyya sai a buɗe da ayar Qur'ani kake nufi. To Allah dai wannan dai wani abu ne da yana buƙatar nazari kar mutum ya haramta abu kai tsaye ko ya ce halal ne saboda duk dai manufar shi ne kila ko dan a ja hankalin mutane da sun ji kira za su saurara su ji me zai faru. Allah wa Allah ya kuma iya yanke hukunci kan mu. Wannan ya ce yana yawan rantsuwa ko da yake to kuma sai ya tuba to ya zai daga fara sa haka kowace rantsuwa ce take wa kafara ba na za ka faɗa mana a wajen kudurufa da bincuwa rantsuwa da ake wa kafara ai guda ɗaya ce ita ce al-yamin al-munaqida ko al-munaqada rantsuwar da aka riga aka kullata ma'ana wadda zuciya ta niyyaci zan yi kaza na rantsi zan yi kaza ko na rantsi ba zan yi kaza ba da cewa zan yi kaza da cewa ba zan yi kaza ba duk suna da ta'alluki ne da mai lokaci mai zuwa to irin wannan ka rantsi wallahi zan yi kaza ba tare da kace insha Allah ba to in ka zo ba kai wannan abun ba za ka fara ka kawo ka wallahi ba zan yi kaza ba ba tare da ka ce insha Allah ba sai ka zo kai shi ka kafara ka kawo ka amma ran ko da baka kulla ta zuci ba ka saba ne harifin ka na yawan gudana wallahi kaza wallahi ba zan yi kaza ba eh wallahi dan ni mallan mu je wuri kaza kaga wannan ba zuciya ce take kulla ta ba hatta zama tabi'ar zance kana fadin ta to wannan Allah baya kawo mutum da ita isa yake la yasrifu Allah bil lagawi imani Allah baya kama ku da yaminin lagawi yaminin lagawi shine la wallahi bala wallahi dan ku ce wallahi kaza wallahi ba kaza ba a cikin zance yau da gobe a dai daga cikin fasaran malaman kaga idan yin wannan dai ba ka fara ta ha kuma idan mutum da yana yaminin lagawi ne me ne yaminin lagawi wallahi nayi kaza ko wallahi ban yi kaza ba kaga dole tana ta alluki da mai na jin ba ko fahimta ba to kun gaji ne ni ban gane ba wallahi ban yi kaza ba wallahi na yi kaza duk tana ta alluki da wani irin lokaci wanda ya wuce to in ka ce wallahi ban yi kaza ba alhali ko kai ko wallahi na yi kaza alhali ko ba kai ba to irin wannan ita ce mafi munin rantsuwa a cikin tarihin rantsuwa irin ta ce aka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi mai ita Allah ba zai kallace shi ba ba zai tsarkake shi ba daga zunubi yana da azaba mai raɗaɗi ina fata an fahimta saboda wannan rantsuwar da muke yi wallahi na yi kaza wallahi ban yi kaza ba alhalin kai uku ba kai dan haka ita wannan ba mata kafara wai da kace ba mata kafara ba wai dan ba ta laifi dan ba kafara da za ta iya warware ta dan
sai tuba taubatan da tsuha, tubar da ta kunshi yin dama sani kai irin wannan rantsuwar a baya, tubar da ta kunshi niyyar ba zan sake komawa ba, tubar da istighfari take tare da ita. So irin